sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Gwamnatin Isra'ila ta ce Hamas ta saki wasu Amurkawa biyu a ranar Juma'a waɗanda suna daga cikin mutanen da ƙungiyar ke rike da su tun bayan harin da Hamas ɗin ta kai na bazata a Isra'ila makonni biyu da suka gabata. Amurkawan waɗanda suka hada da wata mata da 'yarta matashiya waɗanda asalinsu 'yan Isra'ila ne na daga cikin mutanen farko da aka saku. Akwai aƙalla mutum 200 da har yanzu Hamas ɗin ke rike da su. Hamas ta ce ta mika mutanen biyu ga gwamnatin Qatar bisa dalilai da suka shafi lamari na jin kai. A nan birnin Washington, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi lale marhabin da sako Amurkawan yana mai cewa,
"There are still 10 additional Americans who remain unaccounted for."
Har yanzu akwai wasu Amurkawa aƙalla 10 da ba san inda suke ba. Mun kuma san cewa wasu daga cikinsu Hamas na rike da su, haɗe da wasu mutum aƙalla 200. Sauran 'yan uwan waɗanda ake rike da su sun nuna farin cikinsu ga wannan sabon al'amari, suna masu kira da su masu ki nasu 'yan uwan. Shugaban Amurka Joe Biden ya mika buƙatar neman dala biliyan 61.4 ga Majalisar Dokokin Ƙasar don baiwa Ukraine tallafi a yakin da Rasha ke yi da ita. Tallafin na ɗauke da wani kaso na biliyoyin daloli da za a samar da makaman soji da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta mika wa Ukraine da kuma tallafawa ƙasar a fannin tattalin arziki da 'yan gudun hijirar da Ukraine da ke zaune a nan Amurka. Babu dai tabbacin ko Majalisar Dokokin Amurka za ta amince da wannan buƙata ta Biden, wacce za ta ci aƙalla jimillar dala biliyan 105 ciki har da wani kaso da za a ware wa Isra'ila da kuma samar da tsaro a kan iyakar Amurka. Majalisar Wakilan Amurka na cikin wani yanayi na rudani yayin da 'yan Republican da ke da rinjaye suka gaza zaben sabon kakakin majalisa. Dangane da wannan batu, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun sauke Jim Jordan a matsayin ɗan takararsu a zaben cike gurbin kujerar mukakakin majalisa. Haka ne na nufin an koma gidan jiya yayin da majalisar ta kwashe makonni babu tsayayyen shugaban da zai jagorance ta. Matakin janye Jordan na jihar Ohio a takarar na zuwa ne bayan da ya gaza samun adadin kuri'un da za su ba shi damar zama shugaban majalisar a lokacin da aka yi zaben a karo na uku. Sakattun 'yan Republican sun nuna zaƙuwarsu na kawo ƙarshen wannan takaddumar shugabanci duk bayan da suka tsige Kevin McCarthy. Jordan ya ƙara fuskantar ƙarin masu adawa da takararsa a zaben duk da cewa ya samu goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Republican sama da dozin biyu ne suka yi kememe suka ki zaben Jordan.
"We need to come together and figure out who our speaker is going to be."
Jim Jordan kenan yake cewa akwai buƙatar mu haɗa kanmu mu manta waye zai zama kakakin majalisar. Zan yi aiki tukuru don taimakawa kowane ne saboda mu taimakawa Amurkawa. A ranar Litinin mai zuwa Republican a majalisar za su yi wani taro na musamman don fitar da ɗan takarar da zai maye gurbin Jordan. Su dai dukkan 'yan Democrat ɗan jam'iyyarsu Hakim Jeffries suka zaɓa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a birnin London sun ce matsalar nuna ƙyama ga Yahudawa da Musulmi ta ƙaru tun bayan da rikici ɓarke tsakanin Isra'ila da Hamas. Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta London ta fitar a ranar Juma'a ta ce daga ranar 1 zuwa 18 ga watan Oktoba ta samu ƙorafe 218 da suka danganci nuna ƙyama ga Yahudawa idan aka kwatanta da adadin 15 da aka gani a daidai wannan takin lokaci a bara. Yayin da laifukan nuna ƙyama ga mabiya addinin Islam ya ƙaru daga 42 a bara zuwa 101 a bana, wanda hakan ke nuni da kasancewar lamarin da kashi 1,353.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska titila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba irin jerin hare-hare da jiragen yakin Najeriya ke kaiwa a sassa daban-daban na kasar. A baya-bayan nan, jiragen yakin sojojin saman Najeriya na ci gaba da kaddamar da hare-hare a kan 'yan ta'adda a jihohin Kaduna, Zamfara, Niger, Kebbi da kuma arewa maso gabashin Najeriya. Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabquet, ya mana karin bayani akan farmakin da suke kaddamarwa na baya-bayan nan.
An samu nasara a Zamfara tun ba ranar 30 da ya wuce ba, inda aka gano wayannan yan bindigan kusan 70 suka bar ina ke kiranta Zamfara. Wato plan din shine su shiga, su bar Zamfara, su shiga ta Niger State. Da su nagiya maka ba su zama wuri daya. Zamfara zai zafi sai a gudu a shiga Niger. Niger zai zafi sai a gudu a shiga Kaduna. A je birnin Gwari, daga birnin Gwari sai a shiga Zamfara. Haka ake a je nan. To Allah ya sa mun dago wayansu, kuma Allah ya sa an samu nasara. In kana so wannan attack din ma muna da hotonsu, in kana so sai ai kama ka gani. Amma dai Allah ya sa an rage strength din su, kuma an tabbatar cewa duk su motorcycle din su da su motocin su duk an halakar da su. Domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da yake ba wai za ta tashi safiya ce to bari a je a kashe yan bindiga ba, a'a, yana daukar lokaci. Dinga gani abin da suke a ga inda suke tara mutanen su. Bayan an tabbatar an samu wannan information ne, yayi sai kagan sai a kai musu hari. Kuma abun da yake faruwa kenan yanzu. Kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu. In kana jin labarin da muke bayarwa, zaka tabbatar cewa ranan Laraban da ya wuce mun karbo wayansu jiragen mu a Ilorin. Kaga wayannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana, federal government ta saya mana, yanzu an sa su suna aiki da sauran jiragen da muke da shi. Kaga muna jiragen da sabbin jiragen, kagan aikin mu zai yi sauki. So ana samu nasara domin muna da mutane suna da yancin kasa, suna aiki da zuciya daya. Kuma shi chief namu ya yi mana cewa kowa ya tabbatar ya abin da ya kamata. Kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki, kagan shi chief of air staff din mu, Air Marshal Hassan Abubakar, zai ba su abin da suke so, kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shin da ya kamata.
A wani halin na daban kuma, jiragen yakin sojin saman Najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki.
Abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai. Wannan abin da zan giya maka, in kana da shakka, kagan kai journalist sai ka aiko mutanen ku je su yi bincike. Harin da muka kai a kusa da Zamfara, kusa da border Niger State, ranan talata, je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin. Mu ba mu so mu fara faɗa an kashe 100, an kashe 10 abin nan. An yi nasara abin da za a giya makin. Kuma ka ga wayansu abubuwa ana kira shi classified information. Bai kamata mu zo muna ta cacin baki cewa an kashe 100, an kashe abin nan ba. Za a giya maka dai cewa an yi nasara sosai, kuma muna cewa wannan mutane ba su samu damar masama mutane a wannan wuraren ba. Mu abin da ke kawo mana daɗin rai kenan, abin da muke so mu yi kenan, abin da su taxpayers din mu Nigerians suke hada kuɗi kenan a sustain air force din mu kenan. Kuma aikin mu shine cewa mu tabbatar cewa mu yi musu aikin da suka samu mu yi musu.
To sai dai kuma, duk da wannan ikirari da sojojin suke yi na samun gagarumin nasara, wasu na ganin har yanzu fa yan ta'addan na ci gaba da yin rawan gaban hantsi. To ko me Air Commodore Gabquet zai ce akan haka?
Idan ka gane yanda wayannan yan bindiga suke operating, zaka gane cewa ba su zama wuri daya. Wannan wurin yayi musu zafi, ka ga sai su diba mutanen su da abokanan su su koma inda za su ganka, man ba za a gane ba. Haka suke yi, ba su zama wuri daya. Gobe suna nan, jibi suna can gobe. gobe suna nan jibi suna ci ba sa zama wuri daya. Hey to ka san kuma mu abin da muke yi shi zamu ba su su yi ta moving kayakin su daga nan zuwa can mu yi ta ganin suna kai da kawa. Muddin mun tabbatar cewa sun taru a wuri daya kagan shine zai bamu opportunity mu san cewa idan mun striking din sa wannan wurin kagan za a same shi sosai. So ba za ka ce an sani bane ko ba sani ba. Of course an san burani suke da yawa amma sun san cewa sun dago cewa mun gane inda suke a nan gobe kagan sun canza sun je wani wuri. Wannan wurin yayi zafiyo gobe sai je wanda za ji a boye. Haka suke abinda yasa ake fada cewa ai irin wannan fada da muke ciki ba inda aka saba yin yaki bane. Yaki da za a ce wannan kasan da wannan kasan take suke fada kan wani abu. Amma yanzu kagan inda ake yaki shine enemies ɗinka suna cikin mutanen da kuke zama da su. Ana kasa daya kuma ana fada da yan bindigan da suke kasan. Kuma yana da wahala ka raba yan kasa da yan bindiga sometimes. So kuma ne za a tabbatar cewa an tabbatar cewa su ne kadai suke gefe daya. Za su kasa kaga ana ta yin intelligence. Wayansu lokaci wata daya wata biyu ana gathering intelligence a tabbatar cewa lalle wannan mutanen su ne yan bindiga su suke kashe mutane, ke hana mutane sakewa. Sai a yi striking. To inda yake yi kenan.
Duba da yadda yan bindigar ke kaddamar da harare a lokaci guda kuma a wurare daban-daban. In ta yaya kuke tunkarar irin wannan kalubale?
Ta san aikinmu ya danganta cewa za mu yi ta zuwa ko'ina a Najeriya. Yanda mun san cewa akwai wahalolin da 'yan bindigan nan suka kawo mana. Kuma za mu tabbatar cewa jiraganmu suna sama, da intelligence ɗinmu kuma suna ƙasa. Muna aiki da 'yanwanenmu da suke Army da Navy da wanda suke sauran agencies na security a ƙasa. To ya danganta da information da muka samu muka tara. Sai idan muka gan cewa information ya zama na cewa idan mun kai musu hari za mu samu nasara. So ya danganta da inda muke samani cewa muka kai hari za mu samu nasara. Abinda zai sa kenan mu tabbata cewa mun kai jiragen mu wurin mu attack wurin. Domin ba mu yaka ba kaga wannan mutanen ba za su bar mutane su sake ba. Yara kuma sun koma makaranta kenan kwanan nan. Yan primary, secondary, high university duk sun koma makaranta. Magan lokacin da su suna son aiki kenan. A je a ɗibo yara a makaranta a kai su jeji. A je a tambaye kuɗi ransom ko a mai da su zama matansu. Kaga wannan abun ba wanda muke so ba kenan. So ana aiki a northeast, a northwest har da can southern Nigeria. To mu dai mun sa wannan sati ɗin da ya wuce kaga mun kai hari a northwest a Zamfara kusa da Niger State inda muka kai hari ranar Juma'a sai ran Talata. Kuma Allah ya sa kuma jiya mun kai hari a Bukar Mayan kuma wannan wurin kusa da Lake Chad yake. Maka san wuraren Lake Chad ne inda suka saba boyewa kenan. So mun gode Allah cewa sojojinmu sun samu nasara. Yanzu da mun san cewa at least a yanzu su wayannan yan bindigan nan ba za su samu daman matsama mutane ba. Ba za su samu daman kidnapping ko kashe mutane ba. Abinda ke kawo mana daɗin rai kenan. Kuma abinda muke so kenan.
Amma kana jin ire-iren waɗannan harare da kuke kaddamarwa a sassa daban-daban na Najeriya. Shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu?
Ya san aikinmu ya danganta cewa za mu yi ta zuwa ko'ina a Najeriya. Yanda mun san cewa akwai wahalolin da 'yan bindigan nan suka kawo mana. Kuma za mu tabbatar cewa jiraganmu suna sama, da intelligence ɗinmu kuma suna ƙasa. Muna aiki da 'yanwanenmu da suke Army da Navy da wanda suke sauran agencies na security a ƙasa. To ya danganta da information da muka samu muka tara. Sai idan muka gan cewa information ya zama na cewa idan mun kai musu hari za mu samu nasara. So ya danganta da inda muke samani cewa muka kai hari za mu samu nasara. Abinda zai sa kenan mu tabbata cewa mun kai jiragen mu wurin mu attack wurin. Domin ba mu yaka ba kaga wannan mutanen ba za su bar mutane su sake ba. Yara kuma sun koma makaranta kenan kwanan nan. Yan primary, secondary, high university duk sun koma makaranta. Magan lokacin da su suna son aiki kenan. A je a ɗibo yara a makaranta a kai su jeji. A je a tambaye kuɗi ransom ko a mai da su zama matansu. Kaga wannan abun ba wanda muke so ba kenan. So ana aiki a northeast a northwest har da can southern Nigeria. To mu dai mun sa wannan Saturday da ya wuce, kaga mun kai hari a northwest a Zamfara kusa da Niger State, inda muka kai hari ranar Juma'a, sai ran Talata. Kuma Allah ya sa kuma jiya mun kai hari a Bukar Mayan, kuma wannan wurin kusa da Lekki yake, maka san wuraren Lekki din inda suka saba boyewa kenan. So mun gode Allah cewa sojojin mu sun samu nasara. Yanzu da mun san cewa at least a yanzu su wayannan yan bindigan nan ba su samu daman matsama mutane ba, ba su samu daman kidnapping ko kashe mutane ba. Abin da ke kawo mana daɗin rai kenan, kuma abin da muke so kenan.
A ƙarshe, me zaka ce dangane da batun yadda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassa daban-daban na Najeriya?
Fadan insurgency ko terrorism ba fadanda sojoji bane kadai za su iya solving. Ana wannan abin da yake tsakanin mu shine problem da ya kamata kowa ya hada hannu. Mu sojoji, su sarakuna, su local government, su state government, har da federal government, kowa ya kamata ya hada hannu. Kowa ya kamata ya play in part din shi, inda me yake sa wannan mutane suna fita haka, wanda ya kamata su yi wannan su resolve wannan issue din, su ya kamata su yi. Mu namu shine ana kiranta kinetic. Mu namu military operations zamu yi, amma kaga military operations kadai ba zai resolve wannan abu ba. In fact UN suka faɗa cewa military operations zai resolve in barely 20% ne na wannan abu. Sauran 70% ne kaga ba maganan sojoji bane, ba maganan air strike ko na abu ba. Sauran ya kamata a duba gwamnati ne ko local government ne ko local chiefs and area council ne ko dai community leaders na sojoji. Kaga duk wannan ya kamata ko why playing partnership tun da yasa kin zaka gani cewa wannan abu yana kind persisting and kuma yana kawo mana a lot of problems.
Eya Komodo Edward Gabquet, kakakin rundunar sojojin saman Najeriya. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'an su sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Birnin FM Sokoto. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. A yau shirin na da dan gari ya yi zango ne a garin da ake cin kasuwar sa cikin dare, wato garin Dange da ke cikin ƙaramin hukumar mulkin Dange Shuni a jihar Sokoto. Shi dai wannan gari na Dange gari ne na Sulubawa, kuma yake cike da ɗimbin tarihi na sarakuna, sana'o'i da ma al'adu. Karin cika ku da surutu masu sauraro, domin Hausawa daina cewa waka a bakin mu ita tafi daɗi. Domin shirin ya yi katirin tattaunawa da sarki na 12 na wannan masarauta, bari dai bakon namu ya fara da gabatar da sunansa.
To sunana Dallo Usman Dange, sarkin Borno Dange.
Mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na Dange.
To tarihin Dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata shine Dange dai gari ne wanda yake turankawa ka sarauta tai a halin yanzu da sadda ya kuma faru. Ga da aka cewa mutanen da makwautan mu, mutanen da ƴan uwan mu kuma sun lubawa lokacin da Malam Shehu ya zo, su suka tarbe shi. Kowa san dai kasar Hausa ko da shi to akwai mutane, akwai kuma waɗanda suke ƴan kasar nan waɗanda suke tare, amma akasarin su sun lubawa na. To kuma shi Shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahilla ce na turanka, sai dai sun luba suka tarbe 100% don irin uwansu na. Suka ba shi goyon baya sadda shigo nan, ya kasance sun luba nan suka zama wakilai garai a nan gehen. Akwai gobirawa, akwai sarakunan da kuma gani sun gewaye sarkin musulmi yana can sarkin adar sarkin ardon shuni da sarkin yakin beji duk waɗannan mutane kakannin su suka contribute ma Sheikh Usman yayi samu stalin gijin kasar Hausa to saboda haka shi yasa da Sheikh Wetu zauna dan ɗanai Muhammadu Bello saboda kauna da biyayyar su suluba ga dan uwan su ba da iko ban mallanta su yake to saboda wannan abin yasa sun suluba nan sai sun ka roka kamar da aka ba mu labari cewa don Allah don a ƙara zumunci suna son Muhammadu Bello ya ba su ɗaya daga cikin dayalai su zauna da shi to sai an ce Muhammadu Bello sai ya ce to ga Mu'azu nan to sai an ka kawo shi dange kuma a lokacin da abinda an muhara a ce dange kamar da aka ba da labari an ce muna nan dore rundawa runji su suke nan wurin to amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda sun luba wanda kai tawa daga Nijar Cameroon ina da dabbobin su suna ratsawa nan zuwa wasu wurare na Afirka da sauran kasashe to ka san dabbobi in sun kaiwa za a wayi gari wasu ba su da lahiya sun haɗi a gangar aka cewa nake ta haɗi to in suka samu wannan case waɗanga mutanen da annan dangi rundawa kenan su ka sau wannan bisat gare su in sun ka sau su sai su yanke suna sai da nama to da yake a shanin wannan lokaci an ce suna da yawa an kace sai a surut abin ga nama sai a tosa shi don kada ya lalace wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jan anguwana ta wari don an tara naman ya yi yawa ana gasawa bisa ga wannan ƙarhe to sai an ka ce wani da cije mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun ka ce naman ga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi sai in sun ka lelaye sun ka shanya sai ya ce to abi ɗauke ɗa da kowa jak kowa sai Allah ya ta mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa ka ji inda killashin dange ya samu
da yake garin dangen ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shekaru
ai kamar lokaci kamar da ni faɗa maka Mu'azu dan Bello dan Sheikh Usman shi an ka fara kawo sarkin baurin dangina bayan ai sarakuna irin su sarkin baura ɗahiru an yi Mu'azu an yi Hassan ɗan Mu'azu a wajen dai sarki 12 an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko wani akwai wanda ka share shekara 30 shi yasa ka gaza haga kamar an ce 12 ka dibi tun sadda an ka faro da masu tsaya 12 to wasu yawancin rai sun kai da yawa
kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi
a nan dange mutum wajen 6 sun kai sarkin musulmi sai ga nan dange sun kai daga dangi suka hitowa don akwai gidan Bello din nan shi ya producer din Mu'azu dan Bello wanda ya fara sarauta nan kuma da Mu'azu dan Bello ya gama sarkin Baura sai kuto ya yi sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu ya yi sarkin Baura ya yi sarkin musulmi sai Abubakar dan dangina shi amma ga takardar sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dangi ya hito macido duk ɗan dangina duk dangi suke to ka gani sai ka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka yi ma mu a yi rimomi ka gane
to shi wannan sunan na Baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali
to kamar yadda magabata sun haga muna abinda an ka ce Baura ɗin ga hilla ni ka biwa nan masu shanu sun lubawa da sauransu to in shekara ta ƙare ga kaka nan hili aka yi gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi ka san shaɗi to shaɗi biyu na akwai sharo da muka ce masharo
na Fulani
shi wannan sandata shi ko gageza ta mai laudi danya shi ko abinda aka ce mata Baura to da an ka tashi tunda shi ba sulube na ba Mu'azu balle a ce mai arko ko a bashi sunan sarautar sulubawa sai an ce to wacce sarauta da asa sai an ce to ai garin nan Baura aka yi wannan shaɗin a ce mai sarkin Baura
na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kamar me aka fi yi a wannan garin na dangi
to kahin da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kayan dangi su zama established to bayan mutane sun taho lokacin shi Muazu dan Bello babbar sana'a munan tukane da tuluna duk shi yadda ka biya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'a mutanen dangi Hausawan dangi shi suka yi dunda dangi kuma kilishi suka yi amma dai dangi abin da tukunya ce da tulu da shantulla so kaji sana'a mutane ita ce wannan shantulla da tukane sai noma akwai Hausa da daga noma sun abin mu dogara da koyo in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi like every kamar yadda kowane wuri yake
a duk yankuna da dama an san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar dangi da ake ci Lahadi da Laraba da dare ake cin ta
a dalilin da yasa aka cin su da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen ƙasar mu manoma na makiyaya na in sun ka tai da swahi wurin kiwo ko wurin noma sai an yi azhur ko da haka isowa ka ci kasuwa da asar tayi sannan masu kawo kayayyaki akwai waɗansu sai sun buge kayansu kamar gero dawa an burbagin nasu dukkan ai waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakkuwa sai kaga ana ta hada-hada tsakanin la'asar to wannan zo kasuwa bai cewa ƙarfe 5 ya tashi tunda ya taho hudu don bai sai da komai ba sannan wasu ƙauyukan mu masu bisashe ba su shigowa sai da dare inda suka koro su sai zuwa mareci ta kusa mangariba to kaga shi ya kawo latin shiga kasuwar da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an kai a'a ko da mun ka tashi kalcha din mu a haka da
mun ji irin dambena abubuwan alfanin da ke tattare da ita wannan masarauta da magarin dangin da akwai kalubale wata kilda garin yake fuskanta
to kalubale da muke fuskanta kamar da kaje na hada ma banda na zamani ba mu mukabalta wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda ya kuma kowace kasa shina cikin wannan rashin zaman lafiya yana ciki inda an kaito muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta yan garin sun yi muna rikimin tsatsai wuri-wuri gaskiya an magana ruwa yanzu da sauki dole ko wallahi ko shantin ruwa mutum ya kama dangi ya baka wallahi ma hikima
masu sauraro saboda lokaci anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da ɓangare shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka da kuma gidan rediyon Vision FM Sokoto a madadin kowa da kowa Amina Lusina Amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.